sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata, 8 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba makalan labarai.
To Hadiza, a Ghana jama'a na can suna ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. A Burtaniya an yi wa mutum na farko a kasar allurar rigakafin cutar COVID-19. A yankin Hong Kong kuma an kama wasu masu rajin kare demokradiyya takwas saboda zargin su da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan.
To kanan labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a daidai lokacin da shugaban Najeriya ke shirye-shiryen gurfana a gaban majalisar tarayya, ana ci gaba da nuna matsin lamba da tsike shugaban na Najeriya da ma mataimakinsa domin zargin kasa samar da tsaro a kasar. Sannan kuma a jihar Bauchi, shugaban hukumar bincike da gwamnan jihar ya kafa, wato Justice Habibu Idris Shan, ya ce hukumar ba ta shari'a ba ce kuma za ta binciko duk wani batun cin zarafin mutuncin dan adam. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger, inda a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren zaɓuɓɓuka da zai gudana a watan nan na Disamba, hukumar zaɓe ta Sani ta shirya wata muhawarar bainar jama'a domin ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka a jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai. Baya ga haka, Muhammad Baballe na nan tafa da shirinsa na noma. Sannan za mu kawo ku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ana cin ana ci gaba da kidaye ƙuri'u a Ghana da ke yankin yammacin Afirka bayan babban zaben da ƙasar ta gudanar a ranar Litinin. Rotani na nuni da cewa ana kusan kankankan tsakanin shugaba mai ci Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriotic Party da kuma abokin hamayyarsa John Mahama na jam'iyyar National Democratic Party. Wannan takara ita ce ta uku da abokanan hamayyar biyu ke yi domin neman kujerar shugabancin kasar. 'Yan kasar ta Ghana dai sun yi zaben shugaban kasar ne wanda ke da 'yan takara 12 da kuma na 'yan majalisar dokoki da ke da kujeru 275. Daga cikin muhimman batutuwa da masu zaben suka fi mai da hankali a kai, akwai batun ilimi, rashin aikin yi da kuma karancin ababen more rayuwa. Hukumomin zaɓe na fatan ganin sun fitar da sakamakon nan da zuwa yammaci ko daren yau Talata. A Burtaniya an yi wa mutum na farko a ƙasar allurar rigakafin cutar COVID-19. An yi wa Margaret Keenan da ke zaune a gidan gajeyu allurai biyu na rigakafin cutar, wanda kamfanin Pfizer na ƙasar Amurka suka samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Shirin allurar rigakafin, wanda sakataren lafiya Mark Hancock ya yi wa laƙabi da V-Day, ya fara aiki ne mako guda bayan da hukumomin lafiya suka aminta a fara amfani da rigakafin, lamarin da ya sa Burtaniya ta zama ƙasa ta farko a yankin yammacin duniya da ta shirya fara amfani da rigakafin cutar ta COVID-19. Umarnin fara aiki da ita na zuwa ne makonni bayan da Pfizer ta ayyana cewa allurar ta nuna tana da ingancin yin aiki da kashi sama da 90 cikin 100 bayan gwaji na ƙarshe da aka yi a wajen samar da ita. Tuwacen ƙasar Morocco, hukumomi na ƙoƙarin ƙaddamar da wani shiri na fara yin allurar rigakafin cutar ta coronavirus, inda suke fatan ganin an yi wa manya kashi 80 cikin 100 na wannan allura. Ƙasar ta Morocco, wacce ke fama da farfadowar cutar, za ta fara amfani da rigakafin har miliyan 10, wanda kamfanin Sinopharm na ƙasar China ya samar. Nan da wasu kwanaki masu zuwa ake fatan fara yin allurar, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito wani jami'in ƙasar ta Morocco na faɗa. Ƙwararru da jami'an kiwon lafiya za su bazama a gidajen talabijin wajen nuna ƙwarin gwiwa ga jama'a da su je a yi musu allurar rigakafin cutar. Yayin da a nan Amurka da nahiyar Turai ake rige-rigen amincewa da wannan allura da aka samar a yammacin duniya, sauran gwamnatoci a sassan duniya na muradin yin amfani da waɗanda ƙasashen China da Rasha suka samanni.
Madalla, a gaida Mahmud Lalo, wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a daidai lokacin da shugaban Najeriya ke shirye-shiryen gurfana a gaban majalisar tarayya, ana ci gaba da nuna matsin lamba da a tsige shugaban na Najeriya da ma mataimakinsa domin zarginsu da ake ci gaba da yi na kasa samar da tsaro a ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk ya aiko mana daga Abuja.
wannan bukatar da waɗansu malaman addinin Islam suke gabatarwa tana zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayansu su ma suke matsa musu lamba cewa su yi hudubobi da wa'azi daban-daban domin a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari. Don haka yanzu lokaci ya yi da za su shiga jerin mutanen da ke matsa lamba domin a sauke shi tunda ya kasa cika alƙawuran da yawa 'yan Najeriya musamman musulman da aka jawo kansu a zaɓe su domin samar da tsaro a cikin Najeriya. Babban limamin masallacin da ke cikin yankin Amsco da ke gala Ladima a Abuja wato Sheikh Muhammad Ibrahim Fadul ya bayyana min a fira da ne da shi cewa ai babu makawa wannan ita ce hanya kadai da shugaba Muhammadu Buhari zai iya biyaya akan ta domin shi abun da ƴan Najeriya ke bukata yayi inda yake cewa
ba wai zama muka yi ittifaki ba kowa nazarinsa da tunaninsa abinda zai bada menene mafita tunda kasan nan a demokaranci an zabi shugaban kasa kuma alhamdulillah yau kusan shekara 6 fata ake tunanin cewa abubuwan nan za su kare ba ma karewa ba ko ragewa a ce bayan wata 2-3 kullun kashe-kashe abinda ya faru a Maiduguri mutum 111 abinda ya faru tsakanin Abuja Kano mutum 45 to wa'annan shine ya tarwa malamai hankali sannan kuma da dama malamai sun kai shawarwarin su ga shugaban kasa yace ya karba zai duba to wa'annan abubuwa ya karba shawarwari zai duba tun hawan sa mulki zuwa yanzu ana ta bada shawarwari nan a rubuce da kuma fada a baki duk an yi to shi yasa idan sojojin nan ba za su magance ba yayi kokari ya tsike wa'annan sojoji ya kawo canjin wai kawo wa'ansu nan ma bai yi ba to me ya kamata a yi a demokaranci babu tashin hankali babu hargitsi ni ma tunani na kenan la'alla wani liman shi ma ya ga wannan shine tunanin sa sai mutanen majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa sai su zauna idan suka zauna sai kuri'a dukkan su su hade ba bambancin tsakanin jam'iyya kaza ko fari ko baki ba zancen wane kabila kaza ko lahiya kaza gabashi ko yammaci duk a hade dukkan mu 'yan Najeriya ne lokacin da aka yi zaben nan duka ne aka yi suka yi zaben to saboda haka ayi kokari a tsige shi da shugaban shi da mataimakinsa domin malamai kullun tunane suke dare da rana musamman ma duk wanda yake da imani a zuciyarsa a wannan kasa ba wai don kasan mu din ba amma don ƴan uwanmu da suke mutuwa to kullum mutun tunanin sa yake ina maganin wannan abun to muka gani in babu wata hanya in ba sai an tsige ba to in shi yafi maslaha a tsige shi a daura wa'ansu sai mu gani
shi ko Sheikh Hussein Zakariya mai wa'azi ne a Abuja wanda ya bayyana min cewa malamai fitun farko sun zake da suka shiga sha'anin siyasa da ba nasu ba inda yake cewa
malami in dai malamin addini ne kuma har ma a ce shi liman ne na masallacin Juma'a ko kuma mai wa'azi wanda za su ware shi to aikin sa shine ya fadi abin da ke da kyau a aikata ya kuma fadi abin da bai da kyau don kar a aikata da harkokin siyasa da waɗansu al'amura na shiga cikin gwamnati ba aikin malami bane malami abin da ka san shi da shi shine wato al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wato ya umurni da abin da Allah ya umurta sannan kuma ya hani da abin da Allah ya hana da bar ana ganin wannan zarafi ya ce malamai suka shiga cikin abin da ba nasu ba saboda kana ganin ni ba daidai bane mutukar za su iya samun Buhari mu shugaban kasa kenan su ga masa ga kurakuran da ake yi su same shi ga mishi ya gyara ko kuma su ƴan majalisa su go same su su ga masa cewa ga abin da mai gida yake yi ya gyara wannan shine abin da ka san malami da shi
Malam Hussein Zakariya kenan malamin addinin Islama a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
Allah a gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma ga Muhammad ya dawo da karshen labaran duniya
A yankin Hong Kong an kama masu rajin kare demokradiyya takwas saboda zargin su da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan don nuna adawa da wata dokar tsaro da China ta saka a birnin daga cikin masu fafutukar da aka kama har da tsoffin ƴan majalisa Leon Kwak-hon wanda aka fi sani da long hair wato mai dogon gashi da wucewa da kuma ADQ ɗan sandan yankin sun fitar da wata sanarwa wacce ke nuna cewa ana tuhumar mutanen takwas waɗanda shekarunsu ke tsakanin 24 da 64 a kan laifin tunzura jama'a shiryawa da kuma shiga gangami ba bisa ka'ida ba sai dai 'yan sandan ba su ambaci sunayen mutanen da aka kama ba sama da mutum 370 aka kama a ranar 1 ga watan Yuli bayan da hukumomin Beijing suka amince da wata dokar tsaro a matsayin martani ga zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a yankin na Hong Kong wacce ta jirkice ta koma tashin hankali cikin rabin watanni na ƙarshen shekarar 2019 to a ɗaya ɓangaren kuma China na suka Amurka kan sabbin takunkuman da ta saka wa wasu jami'an ƙasarta da kuma ci gaba da sayar da makaman soji da Amurkan ke yi ga Taiwan wasu masu sukar matakin na saka takunkumi da Amurkan ta yi wa China na kallon hakan a matsayin wani yunkuri da gwamnatin Trump ke yi na tsaurarawa China ta yadda zaɓen shugaba Joe Biden zai sha wuya wajen kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu. Ofishin zartarwa na China da ke kula da sha'anin yankin Hong Kong ya yi Allah wadai da wannan mataki na saka takunkumi akan wasu ɗan majalisar ƙasar 14 waɗanda suka amince da dokar tsaro da aka sanya wa Hong Kong a farkon shekarar nan. A halin da ake ciki, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Huan Chuin ya nemi Amurka da ta soke cinikayyar sayar da makamai ga Taiwan. Yana mai cewa yin akasin hakan zai sa ita ma China ta maida martanin da ya dace.
Madalla, to a jihar Bauchi, shugaban hukumar bincike da gwamnan jihar ya kafa, wato Justice Habibu Idris Shan, ya ce hukumar ba ta shari'a ba ce kuma za ta binciko duk wani batun cin zarafin mutuncin dan adam, ta kuma ba da shawara akan abin da ta gano wa gwamnati domin aiwatarwa. Gadi Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Makasudin kafa hukumar shine bin kadin mutanen da ake zargin jami'an tsaro na 'yan sanda suka ci zarafinsu. Shugaban hukumar binciken Justice Habibu Idris Shan ya yi ƙarin bayani dangane da kirkirar hukumar.
Ainihin kwamitin an kirkiro ta ne saboda a ga yaya ne za a iya gyara gaba ɗaya ma 'yan sandan ƙasar nan gaba ɗaya. Babban dalilin kirkiro wannan kwamiti a ƙasar nan saboda gyara hukumar 'yan sanda ne. To na binta shi ne a ga ina ne za a tallafa ma waɗanda aka zalunce su da jimawa kuma wanda ba su nemi haƙƙinsu ba. So wannan kwamiti, mutane su yi amfani da wannan kwamiti su zo su faɗi abubuwansu don zai taimaka a gyara hukumar 'yan sanda na ƙasar nan. In har za a zalunce ka, baka zo ka ba da shaidan an zalunce ka ba, to baka taimaka ma kanka ba, baka taimaka ma ƙasan ba. Don abu ne da bai yau in ta tashi a kanka gobe tana kan wani ne. Mu a nan arewacin ƙasar nan muna da wani ɗabi'a, mu ko me ya faru sai a ce na bar ba Allah. To hakan wani lokaci ba zai yi ba, don ba zai taimaka don a gyara waɗannan kurakuran da yake faruwa ba. Yawwa, ba kamar yadda na ce ba hukunci za mu yi ma 'yan sanda ba, da bincike za mu yi. So in mun yi binciken zai taimaka mu ga ya ne za a gyara gaba ɗaya ma ba watakila hukumar 'yan sanda ba, zai zama hukumar tsaro ma gaba ɗaya na ƙasar nan.
Shi ma sakataren hukumar ya yi ƙarin haske dangane da jimla da kuma irin ƙorafe-ƙorafen da suka karɓa.
Sunana Sabiwa Damugumba, ni ne sakatare na wannan kwamiti. Kamun karɓi petitions guda 11 and kan gabaki ɗayan su 11 nan lauyoyi ne suka gabatar a madadin mutanensu.
Kamar sun danganci mene haka?
To wasu daga ciki, akwai wanda lawyer ne da kanshi ya yi filing akan cin zarafin shi da aka yi mishi. Akwai wa'anda su families ne daban-daban wanda aka samu dan wani matsala a tafa balewa, wanda kusan family guda 4 aka dan yi harbe-harbe a police station har aka kashe yan uwansu. Akwai wani wanda shi kusan shekaru kusan 9 ma kenan, wanda suke zargin cewa yan wannan sashe yan sanda na SAS da ake kokari a yi bincike akan su, su suka tafi da shi har yau ba a dawo da shi ba. Ga su da haka dai, haka dai suna.
Layo, na ji ta bakin kwamishinan 'yan sandar jihar Bauchi, Lawal Tanku Jimeta, domin sanin ko an gayyace su da su bayyana gaban hukumar ga abin da yake cewa.
Mun samu gayyata na wannan kwamiti na 'yan SAS, kuma mun samu directive cewa kan kowane state commando su je su representing 'yan sanda. To mu a Bauchi state mun samu gayyata, kuma muna da wanda suke wakiltan ma wannan. So far amma sun fara zama ka sani, an yi reviewing abubuwan da za a yi a ciki da kuma petitions da aka karba da sauransu. Amma dai tabbas mu hukumar 'yan sanda na Bauchi muna nan cikin wannan kwamiti.
Daga bisani na zanta da lawyer Muhammad Mahmud Maidoki da ke tsayawa masu mutane biyu, wato ɗa da kuma mahaifi, dangane da batun shanu da tumakai da ake zargin 'yan sandan sun salwantar.
An ci zarafi ne wa wanda nake wakilta, mutum biyu, uba da ɗa. Wanda nake wakilta shine Isiyaka Muhammadu, a wanda an kama shi yana kiwon shanu guda 20 da tumaki guda 13. Ana zarginsa tare da waɗansu mutane cewa su 'yan fashi ne, sannan ko suna kidnafi. Da aka kama yaron da waɗannan garken shanu da tumaki, aka garzayo da shi 'yan sanda a nan garin Bauchi. aka ci gaba da tsare shi. Dabbobinsa yana hannun yan sanda. Mun samu labari daga wajiya mai karfi cewa shanun nan sun salwanta. Tunda ana da committee da ta bincika irin cin zarafi, wannan cin zarafi ne. Cin zarafin da aka yi wa mutane muke ganin cewa to yana da kyau. To wannan committee ita take daidai da daukin matakin da ya dace.
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. Inda a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren zaɓuɓɓuka da zai gudana a wannan wata na Disamba, hukumar zaɓe ta Sani ta shirya wata muhawarar bainar jama'a domin ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka a jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mamman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Muhimmancin gudunmuwar matasa wajen tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe yasa hukumar zaɓe ta ƙasa Sani shirya muhawarar bainar jama'a domin jan hankulan ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka ta jami'ar Yamai don ganin sun kauce fadawa tarkon 'yan siyasa, musamman a irin wannan lokaci da ake gab da gudanar da babban zaɓe, kamar yadda kakakin hukumar zaɓe Nafi'u Wada ya shaida mana.
Kun san dama duk in kuka diba ƙasashe da dama in aka yi zaɓe su wane ne ake doka su zo suna bige-bige suna kare-kare? Matasa ne. Kowane ɗan ƙasa ya huto ya yi zaɓe, kuma in ya yi zaɓe koma gida cikin kwanciyar hankali.
A wani abin da ke zama sabon tsari a tarihin zaɓukan Nijar, akasarin 'yan takarar zaɓen shugaban ƙasa sun ziyarci jami'ar Yamai a wannan karin a bisa gayyatar ƙungiyar ɗalibai ta Iyunun, inda kowanne daga cikinsu ya yi wa ɗalibai bayani a game da ayyukan da yake sa ran yi wa ƙasa idan ya samu yardar talakawa a zaɓen 27 ga watan Disamba. Dalili kenan hukumar zaɓe ta ga dacewar yi wa ɗalibai hannunka mai sanda.
Ko ma menene za ka zaɓa a zamanka na ɗalibi, shi ma wancan ɗaliban ko ma menene zai zaɓa, ya kamata a ce yanda aka san su union ɗin da ake ce musu su tsaya cikin haɗin kan nasu, kar su bari dan saboda harkar zaɓe 'yan siyasa su raba su, kuma in suka raba su su sa ruɗani cikin ƙasa, su sa toye-toye, su sa bije-bije cikin ƙasa.
Baya ga batun zaman lafiya, wannan muhawara na hangen ganar da matasa hikimomi da dabarun tsara zaɓe a dokance. Muhammadu Hashimu shine babban magatakardan kungiyar Iyunun ta ɗaliban jami'ar Yamai.
Wannan tsare-tsare da aka yi muna ga abubuwa ne masu kyau, ana kawo gudunmawa domin rayar demokrasi a ƙasar mu ta Nijar. Ɗalibai da suka shi tsara wannan abu, wanda ke karatu ne a bangaren shari'a, masu su ne za su zama lauyoyi, su ne za su zama jujoji da sauransu kenan, a bangaren karatun su ma zai ƙara musu sani, saboda an kawo manya-manyan ƙwararru wanda za su zo su yi muhawarori tare da su. Shi harakar zaɓe akwai harakar shari'a da sauransu.
Fiye da kashi 50 daga cikin 100 na mutane miliyan 7.5 da suka rijistar zaɓe a Nijar matasa ne, yayin da bayanai ke nunin 'yan siyasa kan yi amfani da matasa don cimma gurin siyasa ba tare da la'akari da abubuwan da ka iya tasowa ba. Dalili kenan kungiyoyi da hukumomin wannan ƙasa ke jan hankalin matasa su yi karatun ta nutsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sallamun Muna Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Muhammad Baballe da shirinsa na noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya, kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Muna kuma tattaunawa ne da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shu'aibu Madugu, darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya, wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda ta tambayi Dr. Shu'aibu Majugu ko wani irin tasiri cutar corona ta yi kan kayan abincin da ake samarwa a Najeriya.
A gaskiya kamar yadda ya bayani, tsoro da ake ji kuma ya zama tilas ne, saboda idan kika duba damina ya riga ya sauko, an fara kafin wannan matsalan ya shigo. To amma inda za ki kula da inda matsalan yafi faruwa sosai shine watan kaman peri-urban areas, wanda mutanen da suke zama kusa da birane. Kin ga saboda gwamnati da ta kawo wannan dakatar da tafiyoyi lockdown da aka yi, ya tabbata ya shafi manoma daga fita zuwa gonakin su, particularly wayannan manyan manoman da muke da su da suke cikin gari, su kan fita su je aikin noma nan bayan gari. To an samu matsaloli ta wannan bangaren shi ma. To cikin koke-koken da mutane za su yi, haka ne tabbas wannan akwai shakkan da dole a sa a rai kan wannan haka. Amma kamar yanda ya bayani wajen ci gaba da ake hanyoyi da ake duba za a fitar, tabbas noman rani shine dole za mu duba yanzu nan ta yanda hanyar za a bi a inganta noman rani na wannan shekara domin a cike wannan gurbin. Bancin noman rani, manoman mu yana da kyau su fahimta cewa ko a noman ranin su kula da samun ingantattun iri. Daga cikin ma'aikata na irin wannan da aka yi na bincike aka fito da su, su ne ingantattun iri wanda zai kasance idan suka yi amfani da shi, girbin da za a samu, harvest da za a samu, zai ninka wanda a suke tunanin samu da ainihin traditional seeds nasu da suke amfani da shi wajen noma. So ya kamata manoma su nima irin wannan iri ingantattu domin amfani da shi a wannan yanayi.
Professor Barin da gare kai ya yi maganar iri ingantattu. To dama irin da muke da su a ƙasa da ba ingantattu bane?
Wato akwai bambanci idan aka ce ingantaccen iri da kuma wanda yake ba ingantacce ba. Idan an ce ba ingantacce ba, ba ana nufin ko yana da guba ne ko yana da wani rashin alfanu ba, amma abin da ake nufi shine yana da ƙarancin bada amfani idan an kwatanta shi da wanda aka ce an inganta shi. Ingantawa ita ce ko dai yayi da wuri, misali maimakon ya dauki wata shida yana tsaye a gona, to masana kimiyya ta dabarun zamani sun takaita wannan dadewansa a gona zuwa kaman wata hudu. To kin ga an samu inganci a nan wajen rage
yawan lokaci,
a rage yawan lokaci da kuma yawan hidima da za a yi wannan iri. Na biyu, wani irin na gargajiya yana iya yiwa kawai amfanin da zai baka buhu goma ne a kadada daya. To amma waɗannan wanda aka inganta, an yi dabaru na zamani, an zabo su, an inganta, zai baka maimakon buhu goma zaka samu buhu 40 zuwa 50. To wannan shine ingantaccen iri, abin da ake nufi. Sannan na biyu, shi iri akwai bambanci tsakanin iri da tsaba wanda ake saidawa a kasuwa. Duk wani tsaba da ka gani a kasuwa ba lalle bane ba iri bane ba, wannan abu ne na abinci, ba shuka shi kamata ai ba. Iri an tace shi ya kasance yana da hali na cewa in ka shuka shi zai tsuro, zai baka yabanya yadda ya kamata. Amma wancan tsaba da ake saidawa a kasuwa, dama an yi shi ne don ya zama abinci. Wannan shine bambanci tsakanin inganci na iri da kuma wanda yake iri na gargajiya.
To shi wannan iri ingantaccen bai shafan kayan abinci irin namu na gargajiyan kaman wanda kake cewa hatsi da za a iya sayarwa a kasuwa?
Ba abin da zai shafe shi, illa kawai ya samu ƙarin amfani ne da nagarta na halaye daban-daban. Alal misali, ana samun iri wanda yake na rake, wanda yake yana da zaki sosai fiye da rake na gargajiya. Ana iya samun masara wanda yake da manyan kwaya kuma yana da manyan zangarniya da yake goyo manya-manya sosai kuma mai yi da wuri. Akwai ingantaccen iri wanda kasancewa wani wurin damina ba ta da tsayi sosai, watakila daminan su kwata-kwata baya wuce wata hudu. Akwai nau'ukan masara wadanda suke sama da wata hudu, kwana 120, wani ma kwana 140 da 30. To wurare da dama ba za su iya shuka wannan masara ba. Amma yanzu ta hanyar kimiyya na zamani an takaita, an bullo da iruruwa waɗanda suke da ingancin zuwa da wuri, sukan yi da wuri, ta yadda wurare da suke masu gajeren damina kamar can arewacin Najeriya, irin su wurare su Babura, su Dambatta, za ka iya shuka wannan masaran mai yi da wuri-wuri. Ba ma mai yi da wuri kawai ba, akwai mai yi da wuri-wuri, akwai wanda aka saba da shi, akwai mai yi da wuri, akwai kuma mai yi da wuri-wuri. Wannan mai yi da wuri-wuri mun bullo shi ne saboda ya biya bukatun wuraren da suke da gajeren damina ire-iren su, ko kuma gyada a ce ana so a ƙara yawan mai daga buhu daya kwalba nawa zaka samu na man gyada a ce idan aka tace, to wannan ake ingantawa a ga cewa wannan gyadan ya bada mai sosai sosai fiye da yadda aka samu na gargajiya.
Kuma sauraro, anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin Rima Abuja Madina Dauda, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da Muhammad Baballe yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonni da ku masu sauraron kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, yace salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama da nayi kira ga hukumar zaben kasar Ghana da taiwa Allah da annabinsa da ta kwatanta gaskiya da adalci a yin sanar da sakamakon zaɓe don gudun ɓarkewar rikicin bayan zaɓe har ma ya sula jefa al'ummar ƙasar wani yanayi na matsin tattalin arziki. Sako na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, ya ce salam biyu ya Hausa, tunda yanzu ilimin firamare da na sakandare kyauta ne a jihar Kano, muna kira ga iyayen yara da su tabbatar da ƴaƴansu suna zuwa makaranta domin samun ilimi ingantacce. Ita kuma gwamnati ta tabbatar da ta samar da kayan aiki wa malamai da kulawa da albashinsu da kuma gyaran ajujuwa. Sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyu ya Hausa, shawarar da gwamnan jihar Borno ya bayar na daukan matasan civilian JTF aikin soja da 'yan sanda, a gaskiya wannan shawara ta yi daidai da fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawara. Sai sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce salam biyu ya Hausa, muna tare da Allah wadai da irin rikon sakainar kashi da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Gauran Bauchi yake yi wa albashin ma'aikata a jihar, ganin yadda wasu daga cikin ma'aikatan suka share wata takwas ba su samu haƙƙinsu ba, ya kamata a duba wannan matsala domin kawo ƙarshenta. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, ya ce assalamu alaikum biyu ya Hausa, ina nema gwamna Zulum afuwa a wajen al'ummar jihar akan kalaman da ya yi, ganin cewa gwamna Zulum ya sadaukar da rayuwarsa wajen hidimtawa talakawa. A ƙarshe ina baiwa shugabanni shawara da su daina furta kalaman da za su jawo cece-kuce. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamur Jau, ya ce yayin da al'ummar ƙasar Ghana suka kada ƙuri'unsu a jiya Litinin domin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki, muna fatan dai ba su yi zaben tumin daraba domin dai tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai an yi miliyan ba a fito ba.
Madalla, har yanzu dai ga Mahmud da labarai amma fa a takaice.
Ana can ana ci gaba da kidaye ƙuri'u a Ghana da ke yankin yammacin Afirka bayan babban zaben da ƙasar ta gudanar a ranar Litinin. Rotani na nuni da cewa ana kusan kankan tsakanin shugaba mai ci Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriotic Party da kuma abokin hamayyarsa John Mahama na jam'iyyar National Democratic Party. Wannan takara ita ce ta uku da abokan hamayyar biyu ke yi domin neman kujerar shugabancin kasar. 'Yan kasar ta Ghana dai sun yi zaben shugaban kasar ne wanda ke da 'yan takara 12 da kuma na 'yan majalisar dokoki da ke da kujeru 275. A Burtaniya an yi wa mutum na farko a ƙasar allurar rigakafin cutar COVID-19. An yi wa Margaret Keenan da ke zaune a gidan gajiyayyu allurai biyu na rigakafin cutar, wanda kamfanin Pfizer na ƙasar Amurka suka samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Shirin allurar rigakafin, wanda sakataren lafiya Mark Hancock ya yi wa lakabi da V-Day, ya fara aiki ne mako guda bayan da hukumomin lafiya suka aminta a fara amfani da rigakafin. A yankin Hong Kong an kama masu rajin kare demokuraɗiyya 8 saboda zarginsu da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan don nuna adawa da wata dokar tsaro da China ta saka a birnin.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ka a madadin kowa da kowa, musamman ma Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa,
sai kuma Julian Lagos Crescent da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya, sai mun hadu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.